Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta bayyana matsayarta dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Gini. Muna ɗauke da rahoto bayan labarai. Muna kuma da bayani dangane da mutumin da ya nemi kashe kansa a jihar Gombe sabili da rashin yin aure. Sani Shaibu Malumfashi ya yi nazarin matsalar tsaro a arewacin Najeriya, sai kuma labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyin na, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin mazauna jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ce an rufe hanyoyin sadarwar wayoyin salula bayan hukumomi sun ba da umarnin rufe hanyoyin sadarwar domin taimakawa aikin sojoji masu yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi yankin. An samu tuntuɓar wasu mutanen Zamfara guda biyu yayin da suka je jihar Sokoto, waɗanda suka ce wayoyinsu na hannu sun daina aiki tun ƙarshen mako. Kira ga 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar ya daina aiki. Jihar Zamfara tana cikin jihohin Najeriya da ayyukan 'yan ta'adda suka fi yawan addaba na yawan sace 'yan makaranta arewa maso yammacin Najeriya domin karɓan kuɗin fansa waɗanda suke aiki a cikin jeji. Wasu ƙarin Amurkawa guda hudu sun bar Afghanistan laman lafiya, sun fice ne daga ƙasar ta iyakar ƙasa bisa amincewa da ƙyar da Taliban ta yi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Litinin. Duk da cewar Taliban, wadda yanzu take rike da ikon Afghanistan, ta hana tashin jirage da ke kwasar Amurkawa da 'yan Afghanistan da suke neman barin ƙasar. Wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurkan ya ce Taliban ba ta hana ficewar mutanen guda hudu ba, kana tana sane da ficewarsu. Jami'in ya sanar da wannan aiki ne jim kaɗan kafin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Doha domin godewa jami'an Qatar akan taimako da suke yi, inda dubban Amurkawa da 'yan Afghanistan suke fara yada zango bayan sun taso daga birnin Kabul tun daga ƙarshen watan Agusta. Amma jami'in bai nuna ƙasar da waɗannan mutane hudu da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta taimaka musu suka fara ficewa ta iyakar ƙasa suka fara shiga ba. Afghanistan dai tana da iyaka da ƙasashen Iran da Turkmenistan da Uzbekistan da kuma Pakistan. Sudan ta Kudu tana fama da ƙarancin man fetur da kuma tashin farashin kayan masarufi, biyo bayan yajin aikin da direbobin dakon kaya a Kenya da Uganda suka fara na kusan makonni biyu da suka shuɗe kan iyakar Uganda da Sudan ta Kudu ɗin. Ɗaruruwan motoci ne suka yi cincirin duwa a gidan mai na Trinity a birnin Juba tsawon sa'o'i hudu a yau Litinin, suna jira a cikin dogayen layuka domin cika tankinsu da mai. Kunji mutane suna nan suna aiki ba komai ba ne, suna neman mai ne, suna shan wahalar neman mai ko a wani farashi, inji wani mai mota a birnin Juba Stephen Leju, yana faɗa wa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus. Yajin aikin ya fara ne a lokacin da masu motocin dakon suka daina aiki a matsayin martani ga kashe direbobin motocin dakon 'yan ƙasar Kenya guda biyu da mahara suka yi a kan babbar hanyar Juba Nimoli a cikin watan Agusta. Ma'aikatan harkokin wajen Sudan ta Kudu dai ta tabbatar da cewa ta himmatu ta samar da tsaro a kan babbar hanyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta WHO ya yi kashedi a yau Litinin cewa da sauran rina aka ba a yaƙi da ake yi da annobar COVID-19. Abinda muke gani da wannan annobar na nuna babu ƙasar da ya kamata ta yi sakwa-sakwa da wannan cuta. Yi wa annobar riƙon sakai nan kashi yana da haɗari tamkar ƙwayar cutar. Mu ci gaba da yin takatsantsan, in ji Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin da yake jawabi daga birnin Rome zuwa ga wani taron WHO na yankin kudu maso gabashin Asiya da ake gudanarwa a ƙasar Nepal. Shugaban na WHO ya ce akwai shawarwari da dama da aka bayar na samar da hanyoyi mafi inganci na yaƙi da annobar. Ko da yake ya ce mataki mafi inganci kana wanda zai taimaka ainihin nan gaba shi ne samar da dama daidai wa daida ga ƙasashe. A cikin wannan lokacin, Tedros ya yi ta kira ga ƙasashe da su ba da himma wurin raba allurar rigakafi ga ƙasashe da kashi ɗaya zuwa kashi biyu cikin al'ummansu kaɗai ne suka yi allurar rigakafin. A ƙarshe, a yau Litinin, kotun ƙasar Belarus ta yanke wa wasu manyan jama'a adawa hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo, mataki na baya-bayan nan na tsangwamar da hukumomin Belarus suke yi na hana faɗan albarkacin baki bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a bara. Maria Kolesnikov, babbar jama'a ce a jam'iyyar adawa, ta kasance a gidan yari tun lokacin da aka kama ta a cikin watan Satumban bara. Wata kotu a birnin Minsk ta same ta da laifin haɗin baki wajen juyin mulki da kafa ƙungiyar ta'addanci da kuma kira ga lalata tsaron ƙasa. Akan haka ne kuma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari shekaru 11. Lauya Maxim Zinak shi ma wani kusa ne a jam'iyyar adawa wanda shi kuma yake huskantar irin wannan shari'a. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. Kolesnikov da Zinak da aka yi musu shari'a a sirce, an baiwa iyalansu damar halartar zaman kotun ne kawai a yau Litinin da aka yanke musu hukunci.
Tuwa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka bayyana matsayinsu tare da yin Allah wadai da juyin mulkin da ya kawar da shugaba Alpha Conde na kasar Guinea daga karagar mulki. Sannan suka buƙaci sojoji su gaggauta sakinsa daga inda yake tsare, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaimin Barma ya aiko mana.
Da yake bayyana matsayin gwamnatin Niger game da yanayin da ake ciki a kasar Guinea Conakry, ministan harkokin wajen jamhuriyar ta Niger Hasimi Masaudu ya ce, muna goyon bayan matsayin kungiyar tarayyar Afirka da CEDEAO. Muna Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a kasar Guinea. Nan gaba kaɗan za mu ɗauki matakin da ya dace a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar CEDEAO. Wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta na nunin Alpha Conde zaune kan kujera a wani ɗaki cikin yanayin gigita. Sojoji na tsare da shi, yayin da rahotanni ke cewa an yi awon gaba da shi zuwa wani barikin sojin da ke kwaryar birnin Conakry, matakin da mahukuntan Niger ke ganin rashin cancantarsa. Ya ce, muna fatan ganin an mayar da dukkan al'amura a hannun fararen kula, kuma muna buƙatar a gaggauta sakin shugaba Alpha Conde. Za mu sa ido sosai a kan yanayin da ake tsare da shi da irin kulawar da ake bashi. Ministan harkokin wajen Niger Hasimi Masaudu ya bayyana wannan matsayin ne daura da wani taron manema labaran haɗin gwiwar da suka kira da takwaransa na ƙasar Algeria, Ramtan Lamamra, a ci gaba da ran gadin da yake gudanarwa a yanzu haka a nan Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, bari kuma mu nufi jihar Gomben Najeriya, inda bincike ya nuna cewa saurayin da ya hau doguwar wayar da ke aikawa da sakonni yana da taɓuwar hankali. Shi dai wannan saurayi mai kimanin shekaru 30 ya yi barazana zai kashe kansa ne idan iyayensa ba su yi masa aure ba. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Wani abin da ya bayyana shi ne wannan saurayi ana zargin yana shaye-shaye, kuma hasali ma dai ba shi da cikakken lafiya, kamar yadda Muhammadu Aliyu Wayas, shugaban ƙungiyar Civil Liberties Organization masu fafutukar kare ƴancin ɗan adam a shirin Arewa maso gabas, ya ce dami ne a hira ta da shi ta wani tarho.
Sunana Muhammad Aliyu Wayas, shugaban kare fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ta Civil Liberties Organization na Arewa maso gabas shi Najeriya. Hakunan wannan al'amari da lajabi da ya faru na wannan ɗan taliki wanda ya hau wannan saman sabis yana kokarin kashe kansa da barazana a kan cewa a masa aure, in ba a masa aure ba zai kashe kansa. To mun runguma duka mutanen human rights da ƴan sanda da mutanen ƴan kwana-kwana su an taru da su shugabannin gwamnati duk sun zo wannan wajen don a tabbatar an kare masa ransa. Don dole ne a kare masa haƙƙinsa na rayuwa na zaman shi ɗan adam. To wannan an yi ta ƙoƙari daga baya ne duka jami'an kwana-kwana sun yi ba su yi nasara ba, sai da aka kawo abokinsa ya haura can sololuwa ya nuna masa harkar suna sigari, don shi ma yaron akwai ɗan tabin hankali a jikinsa kuma yana ɗan shaye-shaye, ya nuna masa sigari
suka sauko da shi
dan kwana-kwana da abokansa da kuma jami'an sanda duk sai da aka taro ta aura sama aka sauko da shi
ya ce a yi masa aure iyayensa sun ki masa auren ne ko kuma dai akwai wani dalili ne da yasa ba su yi masa auren ba
saboda ba da cikakken hankali da zai iya rige mata a halin da ake ciki da yana shaye-shaye kuma ba da cikakken lafiya
shekarunsa nawa ne
shekarunsa kusan 30 da wani abu ya kai da sai haka
yaron ya yi makaranta kuwa
a bai yi makaranta mai zurfi ba tunda primary na abubuwa ya lalace bai yi wata makaranta mai zurfi ba
to iyayensa wani hali kenan suke ciki ganin dai cewar dai ga abin da ya neman sa kansa a ciki
yanzu abin da ya saura masa bai da mahaifi ba sai mahaifiya iyayensa wanda shi yake gudanar masa da harkokinsa yake lura da shi to a wannan kazan kuna ya faru yanzu an kai shi ne asibiti psychiatric don bisa bayani an sha kai shi psychiatric ana dan masa jinya to abubuwa har yanzu bai samu waraka ba tuku
rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta bakin kakakinta DSP David Mary Mallum ta shaida mini cewa an kai saurayin asibitin mahaukata domin duba lafiyarsa.
Yana asibiti.
Yana asibiti.
Yana psychiatric ward and specialist hospital.
To an aje shi a sashin mahaukata kenan ana duba lafiyarsa. To amma dama can ya taɓa yin irin haka ne ko dai wannan karo ne
yanzu ba wanda ya sani ko takwa hankali ne ko kuma lafiyar shi ne kala ko yayi ne sai abin da dan fahimta
Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida mu na musamman ga kuma sani shi Aibu Malumfashi da rahoto na musamman kan abin da ya dauki hankalin al'umma arewacin Najeriya a wannan makon
A Najeriya, muguwar tsabi'ar nan ta fatar mutane ana garkuwa da su don amsar kuɗin fansa ya wuce tunanin mutum. An fara ne da satar matafiya, sai aka kai ga manoma, aka fara ɗauki ɗaiɗai a bayan gari cikin mazauna ƙauyuka. Kana abin har ya kai ga ana sata 'yan makarantu tun daga makarantar Islamiyya Free Secondary har ya zuwa jami'a. To a yau kuma an waye gari an fara satar iyayen ƙasa wato sarakunan gargajiya. Don ko a ƙarshen makon nan da ya gabata an sani rahotannin da ke nuna cewa an sace mai martaba sarkin wawa a can jihar Neja. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnonin jihohin Arewa suka yi abin da Bahaushe ke cewa idan Laila ta kiya sai a koma Basha. Lamarin da ya sanya gwamna Bello Matawallan Muradin na jihar Zamfara ya bijiro da wasu sabbin matakai na babu sani ba sabo.
Duka kasuwannin jihar Zamfara mun rufe su daga yau. Babu wata kasuwa faɗin jihar Zamfara cikin gusau wadda za ta ci. Duk wata kasuwa mai cin sati-sati daga yau ba ta koma ci. Sannan kuma mun kace kai abinci ko'ina. Duk inda aka ga wata mota abinci za a yi bincike ina za ta je. Idan ba san inda za ta je ba za a kama ta. Wanda bai je ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci yadda muka hukunta. Dan ta'adda sannan don wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar ganin daga yau mun ruhi shi jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka duk gidan mai da anka kama yana saida mai a wasu garuruwa bayan cikin garin Gusau to za a ruhi shi kuma za a mai tara sannan babu saida mai ga jarka ko da nan cikin Gusau duk gidan mai da aka kama yana saida mai ga jarka gwamnati za ta ruhi gidan mai za ta anshi lasin tsaye gidan mai in ta kama a rusa wannan gidan mai
bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai ta sha man da wuce 10,000 mun kashi daga yau ta yi a ɗoka ice a cikin daji ko katako babu wata mota da za ta koma ɗoka shanu daga yanzu a cikin jihar Zamfara
haka nan kuma gwamnati ta umarci dukkan jami'an tsaro da su tsare babura da aka gani ɗauke da mutane uku a kai
a dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe su domin miya gobe
bisa tasirin waɗannan matakai wajen yaƙar ayyukan ta'addanci hakan ya sanya gwamnatocin jihohin Katsina, Niger da Kaduna suka bi sahu su ma suka aiwatar da wannan dokan ganin yadda abin ya fara tasiri cikin kwanaki kalilan da fara shi haka nan kuma ko a ƙarshen makon nan gwamnan jihar Adamawa ya sa an rufe dukkan makarantun kwana da ke fadin jihar Ita kuma hukumar sadarwa ta kasa wato NCC ta umarci dukkan kamfanonin sadarwa da su rufe dukkan kafofin da kuma cibiyoyin da ke samar da network da service ga wayoyin na salula a jihar Zamfara da kuma manyan garuruwan da ke kan iyaka da jihar ta Zamfara a jihohin da ke makotaka da ita don dai a kammamawa jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukan su kamar yadda ya kamata. Hakan ya taimaka gaya wajen kama manyan ƴan ta'adda guda biyu, guda a jihar Kaduna, gudan kuma a jihar ta Zamfara. Wannan lamari har ya taimaka a can jihar Neja, jami'an tsaro tare da ƴan sa kai suka sami gagarumin nasarar mamayar ƴan bindiga a cikin daji. Can ma kuma a jihar Katsina su ma sun sami nasara wajen kama masu kai tsaye gunguma ga ƴan bindiga.
Babu shakka waɗannan matakai sun yi tasiri kamar yadda wani Bafulatani ne da ke gudun hijira a yammacin ƙasar nan yake man bayani kamar haka.
Yake aikin tuni muke so a ɗauki wannan mataki ba a samu lokaci ba, amma yanzu an ɗauka a kan lokaci.
Kuna ganin zai tasiri?
Insha Allah. Yadda aka hana sai da mai da sauransu, ai kaga ba sa rayuwa dama sai da abinci da kuma irin fetur da kuma lodin lissafi ana zuwa ana hallakowa a samu kuɗi a zuwa a yi kaza. To insha Allah za a samu sauƙi.
Shi ma wannan malamin da na suturta sunansa kwana uku da ɗaukan wannan matakai ya ce ga irin abubuwan da suka auku da abin da ƴan bindiga suka ce musu.
Gurbin kori. Jaja zuwa zurni an hahalbe su suna cikin garin jaja ana so a je a ɗauko su amma ba su ɗaukowa saboda hanyar sun hana mutane movement jiya sun tare hanya sun kwashe kayan mutane sun kwashe mutane suna magana cewa talakawa su yi magana gwamnati ta jaya wannan dokar da ta saka hana cin kasuwa da shi yasa za su bar talakawa su zauna lafiya.
A iya cewa takaici da zafin matakan da aka ɗauka a jihar Zamfara ya sanya ƴan bindiga suka je wata sakandare da ke can garin Kaya a ƙaramar hukumar mulki ta Maradin a jihar ta Zamfara, inda suka sace ɗalibai 73 da kuma jami'ai 3 wanda ya bada jimlar 76 adadin waɗanda suka ɗauka. Nan da nan dai gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki mataki na gaggawa kamar dai yadda kwamishinan watsa labarai na jihar Ibrahim Dusara ya bayyana mani.
Gwamnati ta ɗauki matakai, an rufe makarantun sakandare a ko'ina cikin faɗin jihar ta Zamfara da kuma makarantun firamare dukansu gabaki ɗaya domin a tabbatar da cewar an ba da kariya ga rayuwa ga ƙananan yaranmu. Sai dai ɗaliban da suke jarabawa a halin yanzu gwamnati ta yi musu tahiri, an nemi jami'an tsaro su tabbatar da ba da cikakken tsaro ga makarantun da ake rubuta jarabawa har sai an kammala jarabawar sannan sai a rufe waɗannan makarantun. Amma kowace makaranta da take faɗin wannan jiha gwamnati ta ba da umarnin a rufe ta har sai abin da hali ya yi.
An ce an sanya dokan ta ɓaci a faɗin jihar.
Wato ba dokar ta ɓaci ba ne aka sa ba, an taƙaita zirga-zirga ababen hawa ne. Ka san a da an ce babur da keke napep, to yanzu an haɗa da sauran ababen hawa irin su motoci manya da ƙanana. A garin Gusau idan ƙarfe 8 ta yi ba a san a ga kowace mota kan titi in ba ta jami'an tsaro ba da suke gudanar da aiki ko kuma jami'an da ke gudanar da waɗansu ayyuka na musamman. Sannan a wajen garin Gusau an hana zirga-zirgar motocin da misalin karfe 6 na yamma har zuwa karfe 6 na asuba na ƙananan hukumomi. Shi kwamishinan ƴan sanda ya ba da umarni ga ƴan sanda da ke ƙananan hukumomi da su ƙara inganta tsaro a makarantun da ake rubuta jarabawa yadda za a tabbatar da an kare lafiyar yaran har su gama jarabawa.
Ayyukan ƴan bindiga na kuntatawa iyalan waɗanda aka sace ƴan uwansu. Shin ko yaya masana harkar ilimi suke ganin wannan al'amari zai shafi ilimi musamman na ƴaƴa mata? Dr. Maryam Garba malama ce a jami'ar Bayero ta Kano. Ta amsa mini wannan fatawai.
Tabbas abin tsoro ne wannan, tunda yanzu ko yaushe kake cikin makaranta kana cikin tsarin ɗaya. Ko mutum ne ya zo so ka sai kanka kamar kowane abu ne. Ka gane? To ta kai gargara yanzu ka shiga cikin office ɗinka kana shiga ka mai da kofa ka rufe. Ni dai ne na shiga office ina wurin aiki in dai na shiga mai da kofa nake na rufe da mukuni saboda tsabar tsoro. Akwai tsoro a cikin duk abin da ake yi, ai ka san ba za a same shi ya je kamar kamar yadda ake so. To wannan fargabar da tunanin wannan halin da nake ciki, ka gane dole zai yi hindirin harkar ilimi a ko ina ne kuwa.
Ga mu malaman
kuma har ga ɗaliban ma.
Ya kuke ganin al'amarin zai kasance nan gaba?
Gaskiya dai ba ɗauki matakin da ya dace ba, za a kai garin mutane za su fara tunanin fitowa daga gida ma su zo makaranta abin tsoro ne. To kaga ko idan har aka gagara fitowa da abin da ake so a yi na ci gaba ma ba zai iya yiwuwa ba.
In rufe makarantu ɗinnan da ake yi ne, ya kuke kallon shi?
Ni na ga nake kamar idan aka rasa alternative shi ne za a rufe makaranta. Sai in kai da an ce an yi shut down ko ma a ina ne ko a wata duniya ce ai ya san ba mafita. In akwai options da za a iya exploring a magance abin dan da best shi ne a exploring waɗannan options ɗin. One of the options could be a sama wa makarantun kyakkyawan tsaro. Na san dai abu ne mai wahala, abu ne da muke da mara karantu da yawa, aka ce dan buɗin yawa baya jin mai. To mu a ganin mu sai mu ga cewa ko akwai wasu measures da za a iya ɗauka, strict measures da za su iya kawo nakasu da waɗannan abubuwa da suke faruwa, dan rather a exploring ɗin shi ko za a samu mafita maimakon a ce an rufe makaranta.
Sanshi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida na Malumfashi, kada dai a sha'afa, wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla, yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Amshakin attajiri daga kudancin Najeriya Alim Fanyama ya yi alkawarin ba da kyautar zunzurutun kudi har naira miliyan 20 ga kungiyar kwallon kafar Super Eagles idan suka yi nasarar doke kasar Cape Verde a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za su fafata a gobe Talata. Onyema, wanda shine shugaban kamfanin sufurin jiragen sama na Airpeace, ya faɗa wa 'yan wasan na Najeriya a yayin da suke kokarin tashi zuwa Cape Verde cewa sun faranta wa 'yan Najeriya a yayin da suka yi nasarar doke Liberia makon jiya, da haka ya buƙace su da su maimaita hakan a ƙasar Cape Verde, inda ya alƙawarin ba su kyautar ta naira miliyan 20 kuɗi ƙasa da zaran sun sauka a Najeriya. Kwanaki biyu bayan wasan da Liberia, hukumar kwallon kafar Najeriya ta bayyana cewa ta cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa da kamfanin jiragen sama na Airpeace, wanda ya sa kamfanin ya kasance ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin ƙungiyoyin kwallon kafar ƙasar. Ƙungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta ba da tabbacin cewa ɗan wasanta Naby Keita yana nan lafiya ƙalau, a yayin da ƙungiyar ke ƙoƙarin fitar da shi daga ƙasar Guinea sakamakon juyin mulki da aka yi a ƙasar. Keita ya tafi kasar tashi ta haihuwa ne da niyyar buga mata wasa ta neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar Gini din za ta fafata da Morocco a yau Litinin. To sai dai ya dage buga wasan biyo bayan samun harbe-harben bindiga na dogon lokaci a kusa da fadar shugaban kasa a yayin da ake kokarin juyin mulkin. Mai magana da yawun kungiyar ta Liverpool ya ce kungiyar tana sane da yanayin da dan wasan yake ciki a koda yaushe, kuma yanzu haka yana kan tudun mun tsira. Tuni kuma da aka kwashe yan wasan kasar Morocco da tuni suka isa kasar domin buga wasan. Tawagar kasar ta Morocco suna a cikin otel dinsu a birnin Conakry sa'ad da aka soma harbe-harben. To amma nan take ofishin jakadancin kasar ya shirya kwashe su, inda sojoji suka raka su a filin jirgi suka fice daga kasar. Shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya ce daga yanzu ya haramtawa mahaifiyarsa kallon manyan wasanni saboda yanayin lafiyar jikinta. Ronaldo ya bayyana cewa yana bada muhimmancin gaske ga lafiyar mahaifiyarsa Dolore, don haka ba zai bari kallon wasanni ya kawo cikas ga lafiyar jikinta ba. Masoya daga sassan duniya daban-daban na jiran zuwan ranar da zai so buga wasa bayan dawowarsa a tsohuwar kungiyarsa ta Manchester United ta Ingila. Komawar tashi United dai ta zo wa jama'a da dama a bazata bayan da aka hakikance cewa zai koma kungiyar Manchester City. To sai dai rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo ya tattauna ne da tsohon kocin sa Alex Ferguson da wasu 'yan kasarsa da ke kungiyar ta United, wanda ya sa ya sauya shawarar komawa kungiyar. Tsohon dan wasan baya na kasar Faransa Jean-Pierre Adams ya rasu yana da shekaru 73 a duniya bayan shafe tsawon shekaru 39 baya cikin hayyacinsa. An kwantar da Adams a asibiti a shekarar 1982 domin yi masa aiki a kafarsa. To amma kuma tun daga lokacin bai farfado ba sakamakon matsalar da aka fuskanta a allurar bacci da aka yi masa. An haife shi ne a birnin Dakar ta kasar Senegal a shekarar 1948, kuma yana daga cikin 'yan yankin Afirka ta yamma na farko-farko da suka bugawa kasar Faransa wasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai.
To a takaice, yau Litinin mazauna jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ce an rufe hanyoyin sadarwar wayoyin salula bayan hukumomi sun ba da umarnin rufe hanyoyin sadarwar domin taimakawa aikin sojoji masu yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi yankin. An samu tuntuɓar wasu mutanen Zamfara guda biyu yayin da suka je jihar Sokoto, waɗanda suka ce wayoyinsu na hannu sun daina aiki tun ƙarshen mako. Kira ga 'yan sanda da jama'ai a cikin jihar ya daina aiki. Wasu ƙarin Amurkawa guda hudu sun bar Afghanistan laman lafiya sun fice ne daga ƙasar ta iyakar ƙasa bisa amincewa da ƙyar da Taliban ta yi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Litinin. Duk da cewar Taliban, wadda yanzu take rike da ikon Afghanistan, ta hana tashin jirage da ke kwasan Amurkawa da 'yan Afghanistan da suke neman barin ƙasar. Wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce Taliban ba ta hana ficewar mutanen guda hudu ba, kana tana sane da ficewarsu. A ƙarshe, Sudan ta Kudu tana fama da ƙarancin man fetur da kuma tashin farashin kayan masarufi, biyo bayan yajin aikin da direbobin dakon kaya a Kenya da Uganda suka fara na kusan makonni biyu da suka shuɗe kan iyakar Uganda da Sudan ta Kudu ɗin. Ɗaruruwan motoci ne suka yi cincirin duwa a gidan mai na Trinity a birnin Juba tsawon sa'o'i huɗu a yau Litinin, suna jira a cikin dogayen layuka domin cika tankinsu da mai. Kunji mutane suna nan suna aiki ba komai bane, suna neman mai ne, suna shan wahalan neman mai ko a wani farashi, inji wani mai mota a birnin Juba Stephen Leju yana faɗa wa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus. Yajin aikin ya fara ne a lokacin da masu motocin dakon suka daina aiki a matsayin martani ga kashe direbobin motocin dakon 'yan kasar Kenya guda biyu da mahara suka yi a kan babbar hanyar Juba Nimoli a cikin watan Agusta. Ma'aikatan harkokin wajen Sudan ta Kudu dai ta tabbatar da cewa ta himmantu ta samar da tsaro akan babbar hanyar.
To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau, sai kuma gobe da Asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ƙarin bayanai da kuma rahotanni har ma da yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin namu a internet a voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.